Peace, Africa.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai babaya ku makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Lahadi 12 ga watan Janairu shekarar 2025. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi na Alheri Grace Abdu, wanda a yau shirin ya isa jamhuriyar Niger, inda mata suka bayyana matsalar tsaro a cikin manyan kalubalen da aka fuskanta a shekarar da ta gabata. Amma kafin mu kai ga haka, ga Baballe da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da cikakkun labaran duniyar. Jami'an kiwon lafiya sun faɗa yau Lahadi cewa wata fashewa a tashar iskar gas ta haddasa wata gagarumar magobara a tsakiyar kasar Yemen, inda ta kashe mutum akalla 15. Fashewar ta faru ne a ranar Asabar a gundumar Zahir da ke lardin Baida, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta 'yan tawayen Huti ta sanar. Akalla wasu 67 sun jikkata, ciki har da 40 da ke cikin mawuyacin hali. Ma'aikatar ta ce masu aikin ceto na neman waɗanda aka ce sun ɓata, ba dai bayyana abin da ya haddasa fashewar ba. Hotunan da aka yada a intanet sun nuna wata gagarumar magobara da wani bakin hayaki ya turnike sararin sama tare da barin motoci suna ci da wuta. Lardin Baida dai na ƙarƙashin ikon 'yan tawayen Huti ne da ke samun goyon bayan Iran, waɗanda suka shafa fiye da shekaru 10 suna yaƙi da gwamnatin Yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kira ga ƙawayensa a ranar Lahadi da su mutunta dukkan alkawuran da suka ɗauka na baiwa Ukraine makamai, ciki har da na yaƙi da hare-haren Rasha ta sama. Zelensky ya ce a cikin makon da ya wuce, dakarun Rasha sun ƙaddamar da ɗaruruwan hare-hare a kan Ukraine, kuma an yi amfani da bama-bamai kusan 700 da jirage marasa matuƙa 600. Makamin tsaron sararin saman Ukraine ya kakkaɓo jirage marasa matuƙa 60 daga cikin 94 da Rasha ta harba cikin dare, inji rundunar sojin sama a ranar Lahadi. Ta ce an ɓatar da 34 daga cikin jirage marasa matuƙan, dangane da yadda Ukraine ta yi amfani da na'urar yakin lantarki wajen karkatar da jiragen Rasha marasa matuƙa. Zelensky ya yi kira ga ƙawayen Ukraine da su cika yarjejeniyoyin da aka ƙulla. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin ma'aikatar lafiya na gundumar Los Angeles da ke jihar California ya faɗa da yammacin jiya Asabar cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu a gobarar dajin yankin ya ƙaru zuwa 16, sama da 11 da aka tabbatar a baya. 5 daga cikin sabbin jimlar sun fito ne daga wutar Palisades da 11 daga wutar Eaton, a cewar wata sanarwar ofishin masu bincike. Ma'aikatan kashe gobara sun yi ta tsira a ranar Asabar don zuwa wajen gobarar mafi girma kuma mafi barna a Los Angeles, yayin da ta ƙara karkata zuwa wasu wurare kuma ta girma da kusan hekta 400. Ana hasashen iskar santa ana da ta ƙara rura wutar za ta dawo. Babban jami'in ayyuka na ma'aikatar gandun daji da kare gobara na California, Christian Liz, ya shaidawa manema labarai cewa muna buƙatar mu maida hankali sosai a can. Manyan jami'an diflomasiya daga gabas ta tsakiya da Turai sun isa babban birnin Saudiya a ranar Lahadi don tattaunawa kan batun ƙasar Siriya, yayin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin tabbatar da kwanciyar hankali bayan hambar da gwamnatin Bashar al-Assad. Masu nazari sun ce Saudiya, wacce ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a gabas ta tsakiya, na neman ƙara ƙarfinta a Siriya bayan da 'yan tawaye suka hambar da gwamnatin Assad a watan Disambar bara. Wani jami'in Saudiya ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa tattaunawar za ta haɗa da taron jami'an ƙasashen Larabawa da kuma wani babban taro da ya haɗa da Turkiya, Faransa, Tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya. Sabon shugaban Siriya Ahmad al-Shara, wanda ya jagoranci babbar ƙungiyar 'yan tawaye a ƙawancen da suka hambar da Assad, na ƙoƙarin ganin an sassauta takunkuman da aka ƙaƙabawa ƙasar. ministan harkokin wajen kasar Assad al-Shaibani ne ya wakilci gwamnatin a tattaunawar Riyadh. Masu kada ƙuri'a a Comoros sun fita rumfunan zaɓe a yau Lahadi don zaben kujeru 33 na majalisar dokoki a tsibirin tekun Indiya. Shekara guda bayan sake zaben shugaba Azali Asmani a zaben da 'yan adawa suka yi zargi an tafka magudi. Jami'ai daga jam'iyyar mai mulki sun musanta waɗannan zarge-zargen. An buɗe rumfunan zaɓe da sanyin safiyar ranar Lahadi, kuma masu kada ƙuri'a waɗanda yawansu ya kai 338 a cewar hukumar zaɓe sun fara kada ƙuri'a da ƙarfe 8 na safe. Comoros ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na ƙarshe a watan Janairun 2020. Kotun kolin ƙasar ta baiwa kusan 'yan takara 100 izinin shiga zaben. Masu adawa da Asmani na zarginsa da wuce gona da iri, kuma suna zarginsa da shirya babban ɗansa Nur al-Fata da mai gurbinsa idan wa'adinsa ya ƙare a shekarar 2029.
A gaida Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu je ga shirin kallabi.
A jihar Jigawa na yi ayyuka masu yawa. Na yi wani makaranta na mai suna Gagara Yaga. Makarantar mata ne 1,100. Zalla mata suna karkashin bishiya suna karatu, ba su da wannan class din. Classroom full. Ita kuma na je na gyara ta, na yi yaye, na yi na gyara, na sa komai da komai.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sabuwar shekara, barkamu kuma da saduwa da ku a shirin kallabi na biyu a shekara ta 2025. Da fata an shekara lafiya. Shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, shirin kallabi ya bakunci kasar Ghana, inda muka nemi jin yadda aka shekara da kuma abin da al'umma ke son ganin sabuwar gwamnatin da aka rantsar ta mai da hankali a kai. A yau shirin ya isa jamhuriyar Niger, inda mata suka bayyana matsalar tsaro a matsayin ɗaya daga cikin manyan kalubale da aka fuskanta a shekarar da ta gabata. Za ku ji kiran su ga gwamnatin kasar. Yau ma muna tare da kallabin da muka bude shirin da ita bana, wata mace da bata yarda rashin karatun boko ya hana ta ba da gudunmuwa ga ci gaban al'umma ba, wadda aikin da take yi tsakanin marayu yasa ake mata lakabi da maman marayu. Za ku ji ƙarin bayani akan irin ayyukan da take yi tsakanin al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takwa a jamhuriyar Niger, inda mata suka bayyana wa shirin kallabi yadda rayuwa ta kasance a shekarar da muka yi ban kwana da ita, da kuma inda suke so hukumomi su mai da hankali a kai a wannan shekarar da ya hada da damawa da mata a dukkan bangarorin rayuwa, musamman abin da ya shafi zamantakewa. Ga abin da suka shaida wa shirin.
Ni dai sunana Hajiya Hafsu ne, ta jihar Defaci. Rayuwa kai alhamdulillah za a ci, tunda dai kowa da ya san abin da Niger muke ciki cikin wannan shekarar ta wuce. Non seulement muna cikin hatsarin 'yan Boko Haram, bale da ni ta Difaci kenan, muna cikin wannan hatsarin in ce ma zan mana yanzu kasa gaba daya. Kuma bayan wannan akwai lokacin damana ba ta yi kyau ba, kenan shiga waccan damanar da aka yi, ambaliya ta ruwa, abinci, ruwa duk ta yi da shi ma wani yana cikin yana shi kai dai al'amarin bai yi daɗi ba. To abu na al'amari na Ubangiji. Har muku sai godiya. To kenan bisa wannan godiyar muke zaune har bisa Ubangiji Allah kamo ƙarshen wannan shekara. Ko kuma mun da ja suna yin iyakar kokarinsu. To amma dai a ƙara kokari dai. Bisa al'amarin tsaro, bisa al'amarin tsada rayuwa da ake ciki kuma da zamantakewa ne yau da kullum. Kamar harkar su likita a ƙara ta wasu samun mutane bisa wannan. Na san ma ga abinci ya yawa kuma in daga nan lafiya ba ta samu daɗi ba al'amarin za ku baci man to shi dai ne muke so Ubangiji Allah ya sassafta mana kuma su ma hukumomi kuma su diba su ƙara tausa mana bisa wannan. Allah ya taimake mu gaba daya.
Sunana Madan Jefu Baraka. 2024 sai mu ce alhamdulillahi da mu da iyalanmu kan mazan kan matan kan yaran kan gaba ɗaya ma duka ma dai ƙasa gabaki ɗaya. Alhamdulillahi wannan shekara tunda dai ta ƙare sai kaɗai mu ce alhamdulillahi wani a koma wani tashin-tashin na ba za a yi ba mai kowa ya ji a jikin shi wannan shekara kai alhamdulillahi to kuma Allah ya tabbatar mana da alheri. Abin da ya kai tsadar rayuwa. Tsadar rayuwa ka gani sai a ce sai hamdala akwai tsaro a harkar tsaro kashi nan garin an ce an kama maikwanta ka ga mai ɗi gari an ce an yanka shi kashi an ce an tahi da 'yan gari gaba ɗaya an tahi da dabbobinsu an hana su kin kiwo an hana su noma to ina rayuwa take kaga duk babu wannan abin da babu noma babu kiwo babu wannan kina kaga ai rayuwa sai a ce alhamdulillahi. To haka ne wannan rayuwa haka muka yi ta cikin 2024 to amma mun gode ma Allah kamar yau dan adam in cikin me kake godiya wannan ga Allah ita ce zaka yi kaga da fara wannan shinkafai ita ce abincin da yake kowa ita ce yake ci birni da ƙauye shinkafa ta zo ta tashi tai hawan gobran zabi aka rasa kan gado dama alhamdulillahi shugabanni suka gane rayuwa talaka na cikin matsani suka kokarta suka kawo gudunmuwarsu suka rage suka dora ma mutane gashi rahusar da ya kamata a saya to anan ne mutane suka ga dan dama shi hatsi haka nan ne duk dai abinci dai wanda za a ci shine abin ya tashi yaje kuma ko ba komai bane tun daga wannan takunkumi da aka samu tun daga nan ne matsalar ta samu wanda abinci bai shigowa kai hatta da magani bai shigo ba cikin kasa to me kake so kenan ka gani shekara ta 2025 kenan matsalolin da muka samu su a 2024 ya zama na an shahe su menene ka kamar da an ci maka tsadar rayuwa komai ya komo daidai talaka ya samu abin da ya fito zai iya saye yana da abin sayan kuma ga abin sayan yawa wani bi haka ga kudin babu abin sayan ko kuma ga abin sayan babu kudin to ya zama na ga kudin kuma ga abin sayan yawa kuma kana tsaro yau fatan mu Niger ta kwana lahiya ta tashi lahiya in duk babu wannan in mi gare mu in dai babu kwanciyar hankali babu tsaro to aikin banza ne kenan a matsa bisa kan tsaro shi kuma ba sai iko ba ba kanna ba gaba ɗaya ne da mu ɗan ƙasa da masu tuni da ma kowa ne ya shafa tsaron ƙasa na kowa da kowa ne mace ita ce gida mace ita ce kamar yadda ake faɗi educate in farms educate in nation to haka ne yau in an mace tana cikin jin daɗi to kowa na cikin jin daɗi tunda yau mace a gida in babu lahiya yau in ɗanta bai da lahiya ita ce bata lahiya mijinta bai da lahiya ita ce bata lahiya wani ke da kwai ba dukka haka ne kenan yanzu menene mata ya kamata a san da mu a dama da mu a ɗauka duk wani abu da za a yi a san da mace tana nan kuma in babu mace abin nan bai yiwa aka ce diriyar shak grantom ya indam yau din namiji irin abin da zai irin wanda zai abin da zai yau in babu mace bai iya dan saboda haka kenan ya kamata mu mata a san matsayin mu a cikin kasar nan in a yawa ne in aka duba in ka'ida an duba miki da sunan kidaya ta gwada mun yi maza yawa to kenan ya kamata wannan mu da muka hiya wannan a ba mu gurin mu yanda ya kamata mu ne ke tarbiyyar da yara mu ne ke tahiya walal yara duk wani talauci akan mace yake tunda ce akai talauci ma da mun huskar shi ta mace ce to ka gani kenan ayi abin da mata za su ji daɗi don rayuwa ta yi daɗi a duka ƙasa.
Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka alkawalta, yau ma muna tare da kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata, ambasada Fatima Muhammad Goni da ake lakabi da Mamai Marayu, wadda Majalisar Dinkin Duniya ta karrama a matsayin jakadiyar zaman lafiya sabili da gudunmuwa da take badawa tsakanin al'umma. A yau, ambasada Fatima ta bayyana irin ayyukan da take yi a sauran jihohin Najeriya. Kowane irin aiki ta yi a jihar Jigawa, ga kallabi Maman Marayu.
A jihar Jigawa na yi ayyuka masu yawa. Na yi wani makaranta na mai suna Gagara Yaga, sunan makarantan. Zauren local government Gagara Yaga, makarantan mata ne 1,100. Zalla mata suna karkashin bishiya suna karatu, ba su da wannan class din. Classroom full ita kuma na je na gyara ta, na yaye, na gyara, na sa komai da komai. Na me da su yana nan tarihi, yana nan a rubuce, kuma ga hotuna ga bidiyo. Sannan na yi irin su masallatai, amma jihar Jigawa na yi masallati, wani gari kore na yi musu masallati don ba sa da masallati, wani community ne kuma na je na yi masallati, na je na bude. Sannan rijiyoyi kuma ruwan sha a nan jihar Jigawa na yi gari 11, na yi musu rijiyoyi har da dabbobi za su sha su wuce. Waɗannan su ne abubuwa wanda ya na baiwa karfi ruwan sha a kai mace ya mata makaranta da almajiran nan da suke barace-barace, ya za mu yi su daina. A nan Abuja, abin mamaki, kwanan nan na je dumping ground baban bola, inda suke picking bola yara kanana, na bibiya na je Amobushi, na samu defensu, na fasa dajin nan na shiga, na yi hira da su cewa menene damuwansu. Yara na arewacin Najeriya su ne na gani mafi yawa-yawansu daga Sokoto, sai Katsina, na samu daga Zamfara da sauran garuruka. Maiduguri na samu mutum uku. To lallai wannan abun bakin ciki ne, abun bana bacci sai da na tattake kai tambayan da na yi musu cewa menene ya zamu yi, ina shugabanninsu, mun hira da mun zanta da su. Yaran nan babu takalmi suke yawo. Na farko na tambaye su suna da takardan zama ƴan kasa. Wallahi ba su da shi. Ma'ana
daga wata ƙasa suka zo?
A Najeriya ba su da takardar ƙasa, ba su da national ID card, ma'ana saboda nationality babu wanda ya zo daga wani ƙasa sai garurukan na arewa yawanci. To su ne akwai ƴan kudanci fa na gani, akwai ƴan Delta, naga ƴan Enugu, har deputy chairman din su daga Delta yake na wannan baban bola. Ba wai mu kadai ba, amma 90% namu ne a wurin. A tare na damu, na samu damuwa. da kristoci kuma da musulmai na zanta da su na tambaye wasu suka ce mama mu abinda muke so gwamnati ta yi mana akai mu kafinta suka ce muna so ba ma akai mu tailoring saboda haka naje Kaduna Udin State na fara na yi plugging obi yanzu na samu wata company muka yi hadaka suna da kekuna dinki sun fi 50 suna dinka su uniform na soja uniform din su haka dai iri na dibi almajirai na kai kuma na samu out of school ba na kristoci na kai wurin yanzu suna koyan sana'a na hannu kowanne da jacket dina na grassroot na kuma je na kuma sa albarka na bar su Udin Kaduna dalili bazan iya dauka na Abuja in kai ba aina ne zan aje su babu wurin bacci da sauransu saboda haka shi mai kamfani na roka abinci dai zai basu to na kawo yara yanzu haka ana so za a kai ku yan jarida ku gani wato aikin nawa suna da yawa sai dai in taba fanni sannan jihar Nasarawan kuma nazo na dinga su bohol garin kristoci zalla babu musulmi ko daya ma nayi musu bohol garin kristoci nayi musu bohol garin musulmai nayi masallatin juma'a na shiga coci ba naje na zanta da su me suke bukata nan suka ce ai mama kina ta yi ruwa na dauki bohol na mota naje na tona musu su ma yan jarida in kuna so sai ku je ku duba za ku ganta zan ba ku suna da komai da asara kuna su kowa na murna
to ambassador Fatima Boni Muhammad wani zai mamaki me yasa kike yin waɗannan abubuwan kina nufin haka kawai don tsananin son taimako kike yi ko dai akwai wani abu da kike nema daga bayan haka
yanzu magana ce ta kasa magana ce abin da ya shafi arewacin Najeriya ana wahala da makudancin saboda out of school su ma naje gurin su
ya shafi kowa
ruwan dare ne out of school naje na ziyarce su anan Banex da daddare suke zama karfe 11 na dauki NTA muka yi enrolling saboda yanzu kungiya din ya girma ya zamanto online ne ake cikawa membership sai online domin hard copy na form da nake printing sun yawa saboda haka muka tafi da jami'ai na kimanin mutum 6-7 cikin dare har 12 da wani abu muka yi enrolling na mata yan kudu wanda suka ce daga Enugu daga Delta daga kaza daga duk garin duka suke kira da yara suna kokkwance flow kuma akwai hotunan su akwai hoto akwai video ni da kaina na jagoranci wannan abu washe garin 1st October sannan na kai musu riguna jakkunan riguna da kudade wanda bazan iya mentioning ba kowace mace sai da na bashi kudi da riguna dan in taba rayuwar su na wannan 1st October washe garin 1st October na je nayi wannan aiki nazo nayi fashe da kuka kristoci suna shan wahala musulmai suna shan wahala kasa ce gashi kawai dai Allah ya kawo mana dauki ni dai zan yi
an ce kungiye ki ta kafa matasa Dubai da kika samo wa aiki
haka
a wayannan jihohi ne kike da wayannan matasan
babu inda bana nan kamin Gambiza ne ni da arewacin Najeriya da kudanci duka ni maman su ne abun mamaki pastoci za su zo mu zauna mai meeting na ji damuwan su kuma yi musu recently ambaliyar nan da ya faru wallahi duk kayan da aka tattara na kaiwa musulmai na kaiwa fada kristoci kuma akwai hotuna akwai video ni na kowa da kowa ne idan na tashi na ji ana daukan aiki amma aikata ba musulmi ba krista step by step nake dauka daya including Borno gari na ina dauka mutum daya sai naji nayi yanda FCDA da za dauki ma'aikata kwanakin baya mutum 40 aka bani 36 state da akwai Enugu da akwai gasunan state 36 duka akwai representative daya in babu ma a archive dina ni sai naji na nema state din da babu sai na hada naji saboda haka ni gaskiya in an zo maganar Najeriya ko matasa da masu aiki bana cewa ko musulmai ko krista ko wani jawoyi na samu aiki da dukkanin ko inani na samu musu aiki saboda haka sun fi dubu ayyukan da nayi dan saboda akwai National Commission wannan NATFOS da ya nuna domin mun tura bill muna ta tafiya su ma sun fara kaman civil defense ne kaman civil defense su ma suke kaman volunteer ne amma yan majalisa sun ji zagaye na farko an yi first bill second third hearing anyi public hearing anyi komai da kun sanatoci concurrent komai anyi muna jira wannan yara 10,000 na bawa letoci wanda yake kaman na alfarma ko zance volunteer kafin a zo a juya gwamnati ta sa hannu ya zama doka to an ba su mutum 10,000 kristoci da musulmai suke rike da leta daga under grassroot naje da kaina naje na karbi sarakuna state by state akwai wanda nayi handling national assembly senatorci rep duk ni nayi handling din su nake kai state by state nake ba su letoci su je su raba ma mutane su yawa yawan takardun su in an ba DJ din ni yake ba kuma muke tare dan grassroots Okada Riders to the office mai AC dalilin wannan nayi biye-biye inda ni kaina ban san wata rana bana dawowa gida karfe 3 saboda aikin yara ya tabbata Chibob staff Femi Bajamia Mila honorable right speaker nada ya gani naje gidansa naje na kwanta irin dobale nan na Yarbawa na kama kafansa yace yaya tashi tashi nace bazan tashi ba menene nace ina son ku tabbatar min da wannan bill din ku tabbatar ya na samu aiki yace me interest na ni na ga grassroots ne saboda haka ni uwar matasa ne suna garan bawul atiti wannan insecurity yaran nan an ba su aiki maganar security za ta mutu dan yaro abin yana da abin yi yan siyasa ba za su dauka su kai su
amfani da su
su amfani da su su ba su kwayoyi su zo as aitar zuma da su ya'yan su na can kwance ko suna makaranta sai da yace mu yayi mun alkawari nayi passing bill din ki tashi sannan na tashi yayi mamaki sosai Chibob staff gashi in kuna so ku yan jarida ku je ku tambaye shi haka muka yi da shi yace zai yi wannan passing bill domina a satin da ya wuce yi passing mana bill an yi komai da komai kawai dai mu addu'a muke yi ma wannan gwamnati mai albarka domin wayan sabubba in mun yi kuka wadan su kuma dole a yaba domin gaskiya akwai canje-canje to mun muna so kamar yanda aka yi wa almajirian out of school shugaba Tinubu ya taimaka kwarai da gaske wuri yuwuwan sa in dai ba zoliyan mu akai ba almajirian out of school irin abubuwan da suke fada da aka kirkiro da ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara akan tsaro Malam Nur Bado a office din sa ni ina ciki mun yi retreat guda biyu saboda haka naga wannan gwamnati idan har akwai mutumin kirki irin Malam Nur Bado gaskiya za su tafi shawarwari ake bukata shugaba Tinubu ba zai daura jigida ba ya fita yaje yake dan dole akwai mutanen da suke dabaibaye da shi shima wadanda sun fi na Buhari illa wadanda yafi na Buhari rashin mutunci wanda ba su da amana wanda mutane kalilan suke juya wannan gwamnati to Allah madaukakin sarki ya shiga zuciyarsu suka ba shugaba Tinubu shawara domin ni grassroots ne ni yar kungiya ne ba yar siyasa bane ne saboda haka dole ne ina uwar al'umma ina tafiya da dumbin mutane wanda beta Najeriya ne sunan grassroots ne
Kallabi ya jinjina miki mama Marayu ba iyakar take nan ba kafin mai sallama da ambassador Fatima za ku ji adadin mutanen da ta taimakawa tunda ta fara ayyukan jin kai da kuma inda take samun kudin gudanar da waɗannan ayyukan nata uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudumuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako ambassador Fatima Muhammad Goni Maman Marayu da rawaninmu na mako Sulaiman Muni Barma a Jamhuriyar Niger da kuma wakilinmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fatan shekara ta 2025 za ta kasance mai cike da dimbin albarka a gare mu duka da alheri
madalla a gaida alheri Grace Abdu masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai da ta shirya ta kuma bada umarni gaban injiniyan mu na wannan daren Baba Yakub makere ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi Allah ba mu alkhairin nan nasa amin san mu amin wassalam.